kamar yadda bayanai suka tabbatar. Shedan majalisar wakilan da ke wakilta al'ummar yankin Michika da Madagal Mr. Adamu Kamale ya neme bijirgin tawagar ne mai saukar angulu. To amma sai dan majalisar dattawa mai wakiltar Adama ta tsakiyar Senator Abdulaziz Niyako da ke zama shugaban kwamitin aiki da shika ta majalisar dattawa wanda ita ke sa ido kan harkokin hukumar nema ya ma nemi dan majalisar wakilin ne da ya sauka kasancewar babu sunansa a jerin waɗanda za su kai kayakin tallafin batun da koyi hazuka dan majalisar wakilan. Amma dai takardar koke da ya raba manema labarai a Yola dan majalisar ya zargi Senator Abdulaziz Niyako da cin zarafinsa da ma hana shi sa ido game da kayakin da za a kai mazabarsa batun da koyi ya ce ba za ta sabuwa. Wai bindiga Aruwa.
Muna da Aruwa a cikin gudakon. Irin zuba ɗin shi a mutane da wayannan abubuwan suka same su. Ni dai na zo za mu tafi da helicopter na Nigerian Air Force sai shi ta da ya ce ni ba zan iya shiga ba domin shi yake jagoranci tafiya. To nan ne shi Air Force commander suka sa dole aka sauka da ni a cikin jirgin.
Wani zai mamaki kai ne fa wakilin al'umman wannan yanki sannan kuma aka hana ka ko me ya jawo haka?
To ni abin ya ba mamaki daya ni ne nake wakiltar Michika da Madagali a majalisar tarayya kuma shi Senator Aziz shi baya wakiltar Michika baya wakiltar Mubi Senatorial kuma amma har ma akwai wani interest ne kagar amma shi na Senator ni ina majalisar nan tarayya ai bayan da za a yi a ce ba za a yi domin a kuma su samu.
To sai dai kuma da yake mayar da martani dan majalisar dattawan Senator Abdulaziz Niyako Yako musanta zargin ne inda ya bayyana dan majalisar daga yan soji da ke neman halaka kansa.
Da haka an kunna injin na jirgi, an kunna propeller na jirgi, ground crew sun zo kefe na sun zo sun kulle kofa na za su kulle ɗaya kofar da ce sun kulle kofar cikin minti biyu da za mu tashi wato da haka injin ta zafi komai yana tafiya kenan. Sai kawai sai shi wannan wanda kake magana sa sai taso sai ya zo ya shigo wannan wajen ya zo zai shiga jirgin kowa a wajen wanda ya san maganar safety ya san cewa abun da yayin nan yayi ganganci sosai don wannan propeller za ta iya cire masa kai da haka kowane ne ke wajen ya ce wannan wani irin rashin hankali ne ya za ka zo propeller ta yi nisa ta yi zafi haka baka tambi pilot ba baka tambi ground crew ba ka zo da gudu ka zo kace za ka shiga jirgi in ta cire masa kai fa ta shafi kowa cikin jirgi fa ya za a yi.
To wai kome hukumar bada agajin ke cewa ne game da wannan dambarwa da ke tsakanin dan majalisar dattawan da kuma na wakilan Bashir Idris Gaga shine babban jami'in hukumar ta nema mai kula da jihar Arewa Maso Gabas wanda ma ita ta kawo kayakin da ma kuma shirya wannan tafiya.
Wato ka san shi wannan al'amari a fahimce shi ta yanda tsari yayi saboda kaga shi jirgi duk kafin ka shiga sai sunan ka na cikin wani takarda da ake kira manifest. To a dai lokacin da aka shirya wannan abin akwai Air Commodore Sunday Ohemu wanda shi ne wakilin director general na wannan ma'aikata na sannan kuma akwai shi Senator Abdulaziz Niyako wanda shi ne chairman na Senate Committee on Special Duty wanda su suke oversighting din ma'aikatanmu a majalisar wakilai wato honorable Jibrin Satumari. To lokacin da zamu je mu yi rabiyan wannan kayan abinci saboda mutanen da bayan an yi harbe-harbe da kuna bakin wake a garin Guna to da aka gayyace su da kuma ita senator mai wakiltar wannan jiya wato senator Binta Masu Garba to su waɗannan mutane su ne sunan suke cikin wannan takarda da nake gaya maka na manifest. To shi chairman na majalisar wakilai wanda yake kula da nema honorable Jibrin Satumari bai samu zuwa ba kuma bai bada sunan wani ya zo ya wakilce shi ba. To kaga da baki dai za a yi amfani ne da mutanen da sunan su ke cikin wannan littafi. To a huruminmu ne muka ga abinda shi wannan honorable ya yi ba daidai ba ne saboda an riga an tada jirgin nan farfela ya soma juyawa an banda kariya na ubangiji da dillebar kai ka gani da an sami wani mummunan al'amari.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.